快点啊，快点啊，走到海呀美洲，
快点啊，快点走到海呀美洲，
感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
阿妈爸比在家乡去吧，看那爸比在山开的去吧，我的呀感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
看春来人的看山没过天看，看下午呀看山没过天看，土鸡看感谢走到海呀美洲，
我的呀感谢走到海呀美洲。
人的谁开不迷看山没阿边。谢过感谢谢在海呀美洲，
jama assalamu alaikum barkamu kuma da saduwa a filin da rashin tayi wanda ni Salo Garba zan gabatar daga nan murar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka saba kullum muna shirye da salamu alaikum barkamu kuma da saduwa a filin da rashin tayi wanda ni Salo Garba zan gabatar daga nan murar Amurka a birnin Washington DC. Idan ba manta ba, makon jiya wakilin murar Amurka dake Sokoto Maryam Ato Muhammad ta sama bayyana mana horon da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta Jami'ar Usman Danfodio ta shirya akan samar da makamashi daga wasu abubuwa da muke rainawa da zumar inganta rayuwa da tattalin arzikin jama'a. Da fatan mata da matasa da ke sauraron wannan shirin za su koyi yadda ake makamashi domin su samu abun dogaro ga kai maimakon su jira aikin gwamnati. Yanzu ga Maryam Ato Muhammad da ci gaba da rahoton.
A wajen taron horaswa da cibiyar nazarin harkokin makamashi ta Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ta gudanar, na sadu da ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da takardu a wajen taron, injiniya Ismaila Rukutu, inda ya bayyana irin ababen da ya gabatar kamar haka.
Ito mun zaɓi sashe biyu mu gabatar da wannan training din a area din Sola ta haske zafin rana, wato yadda ake drying da kuma yadda ake amfani da solar a dafa ruwan zafi. Shi bangaren solar drying, idan aka da akarda ganin gwamnati, wannan gwamnati dosa shi ne na koma gona, to kuma cikin gona kuma aka samu kayan gona wanda suke lalacewa kware da gaske, to sannan kuma mutane ba su da ƙarfin za su iya sayen fetur sauransu wanda za su yi wannan drying. To muka yi solar drying, to na farko dai matasa za su samu aikin yi, sa'annan kuma hasarar da ake yi dalilin rashin abin da ke busar da wannan, za a samu sauki, za a rage wannan hasara, sannan kuma za su samu aikin yi. Sannan bangaren solar water heating shi kuma na dafa ruwan zafi a asibitoci da yawa yanzu in ka je ba za a bari in ka kai fishin ba za a bari ka dafa ruwan zafi ba, sannan kuma in kai dafa ruwan zafi mita za ta tana cin kuɗi da yawa. To shine muke son karantar da mutane yadda za a dinga sa wannan solar water heaters a samu sauki, a yara su samu aiki yi, sannan ba sai an kashe kuɗi da yawa wurin samun wannan zafi rana ba, tun da ana samu ana samu shi daga solar.
To har da mata na ga kun gayyato.
Mun gayyato mata saboda su ma mata kansu yanzu a bar su baya ba ta hanyar noma. Sannan duk wanda ya ce shiga noma, to wasu ɗaya daga cikin abinda ake noma ruwan sai an busar da su. Tunda ko za a busar da su, to ya kamata su ma mu kira su, su ma mu sanar da su, mu sauƙaƙa musu yadda ba sai sun kashe kuɗi mai yawa ba, kayansu ba za su lalace ba da suka yi noma. Idan suka noma da yawa, wanda lokacin zai faɗi sai mutum ya busar da abin shi lokacin da ake buƙata sai ya sayar da shi. Ya to shi yasa su ma matan muka kira su, saboda su ma su amfana da wannan, tunda su ma suna shiga harkar noma sosai.
To wani irin kira za ka yi wa su matasa waɗanda za su kashi wannan horoswa?
Zan kira su dake wannan abu da gaske, saboda halin yanzu certificate kawai baya ba da aiki, saboda sannan ga wani yayi wata shekara shida bayan ƙari maganta bai samu aiki ba. Amma in mutum ya kasance yana da wani abun da yake gudunma ga al'umma wanda zai samu kuɗi, to zai iya tafiya da wannan kahin wannan certificate da ya samu ya yi masa aiki. So sai ya zamana ba zai zama mutum ba zama lalura ga uwayensa ba. In ya koyi wannan sana'a ya kama yin ta, kila ma ba zai buƙaci aikin gwamnati ba.
Suma mahallata taron horaswar ga abin da suke cewa.
Sunana Jannatura Umar Tambuwal, a ni malamin makaranta ce a Sunday School Tambuwal.
Mun koyi abubuwa da dama waɗanda idan muka amfani da su kuma za mu koyar da mutane da dama insha Allah, wanda kuma za su amfana.
Jira'in nan ta burge ni, wadda mata ko da mutanen karkara ne za su samu abin da za su yi sana'a. Ko ɗan ƙarama sun ka samu idan sun shanya abin busas, wannan za a sake shi kuma za a yi shi ba ta ƙazanta ba, babu wani ƙuda, ba wani ƙura da za ta shiga. Gaskiya wannan drying ta yi burge ne. To shawarar da zan ba matasa shi ne, waɗanda suka koya ya kamata su ma su tara matasa ɗin su koya a gurinsu. Domin in sun koya su ma za su koyar da wasu, sai a wayi gari cewa mutane da yawa sun koya, wannan ya koya daga wannan ya koya daga wannan. Shi ne shawarar da zan ba matasa wanda ba su samu shigowa nan ba, sai su koya daga waɗanda suka koya.
Sunana Zainab Umar Koko, ɗaliba daga Usman Danfodio University. Gaskiya wannan yayi tasiri sosai ga rayuwata, musamman yanda na koyi abubuwa daban-daban waɗanda da can ban san su ba. Haka kuma zan yi amfani da su wajen koya ma sauran ƴan uwana mata waɗanda ba su samu zuwa nan ba. Abin da yafi burge ni shine wannan murhu da mata ke amfani da shi na laka, wanda an kai modernizing din shi ta yadda ba za a bata itace wurin amfani da shi ba, shine yafi burge ni gaskiya. Za a yi amfani da tukunya biyu a lokaci guda. Shawarar da zan basu shine su je su nemi waɗanda suka zo suka amfana domin su yi musu bayani abubuwan da suka koya, sannan kuma ko su rika saurare in irin wannan ya tashi su ma su rika zuwa domin su amfana har su amfanar da waɗansu.
Ni sunana Ibrahim Muhammad daga Zuru, kuma ina ainihin wakiltan kungiyar matasa daga ainihin Zuru. Da farko dai babban abun da ainihin ya bani sha'awa ga wannan horo da aka bamu, na zo na tarar da mutane iri daban-daban, mutanen Sokoto, mutanen Kebbi, mutanen Zamfara, Inyamurai ne, Yarbawa. Babu ainihin wani abu da ya nuna ainihin bangare ko kuma nuna sashin wannan ainihin horo da ainihin aka ainihin gudanar. Babban abun da ainihin ya burge ni ya bani sha'awa shine da dadewa muna ganin sola ga talabishin, muna ganin sola a wasu wurare, wasu jahohi in muka tafi manyan birane muna gani. Sannan kwara-kwara mukan gansu ainihin a wurarenmu. Abu ne da muke tunanin ba zai kawo gare mu ba. To amma sai gashi a yau an gayyace mu daga ƙauyuka, duk inda kake kana da ra'ayi an gayyace ka domin ka zo ainihin amfana ga wannan ainihin horo da aka bamu. Babban abun da ya burge ni shine ainihin tamal, ma'ana yadda ake ainihin sarrafa zafin rana a ƙara ainihin zafin rana wurin ainihin busar da kayayyakin gona. So da yawa za ka ga manomi ya yi harvesting kayan gonan shi ya kai gona, wani lokaci za ka ga bai sai da su ba, ya dawo da su babu yadda zai yi. Misali tumatur, tattasai, kubewa. To akwai wani abun da ainihin wannan kungiyar horo na ainihin solar energy ta ainihin kirkiro, wanda ainihin ake kara ma ainihin wanda ake kara zafin rana domin ainihin busar da kayan gona. To wannan yana da ainihin
a gurguje. Wani kira zaka yi matasa da samu harta wannan?
Kirin da zai yi matasa shine a duk lokacin da wani abu ya shafi ainihin horo ko irin wannan ko makamancin shi, to su yi kokari su bada lokacin su da karfin su. Kai an ma kuɗi aka ce ka bada ka zo a baka ilimi, to ka ainihin ba duk abun da kake domin ka je ka karu, domin zai amfane ka, gidanka, garinka, kuma da ainihin rayuwarka gaba daya.
Sunana Fatima Larai Tahir daga Ministry of Women Affairs a nan cikin garin Sokoto. Hakikanin gaskiya tasirin da na samu ga wannan horaswa da na samu shi ne ganin cewa ashe ilimi duk yadda shekarunka suka kai, idan an ka baka ilimi wato za ka fahimci abin da ake yi. Sannan kuma na fahimci cewa hakikanin gaskiya babu wani aiki da ke iya buwayan mace sai dai in bata san da shi ba. Akan haka na gano cewa mata suna iya zama komi kamar yadda maza ke iya zama, don haka idan an ka bamu dama muna iyawa. To hakikanin gaskiya yadda yanayin rayuwa take ciki, idan muka koma cikin gidaje za mu ga cewa mu mata abinda muka fi so shi ne mu ga cewa ɗan kuɗaɗen da muke samu muna amfani da su ba tare da mai western age ba. Murhun da aka koya mana, wato murhun nan da ake yi na laka, gaskiya ya ƙayatar da ni ƙwarai da gaske, wanda yake har ya sa ina tunanin ganin cewa bayan na yi shi a gidana zan yi ƙoƙari matan da ke ƙarƙashin ƙungiyata ta mata 100 in sadar musu da wannan saƙo, don su ma su amfana da wannan bitara ko kuma in ce horaswa da na samu a wannan taron. Kiran da zan yi wa matasa shine hakikanin gaskiya duk inda ka ga matashi yana zaman banza to shi ya so da kai ne saboda akwai abubuwa da yawa a cikin al'umma wanda idan matasa suka tahi tsaye suka je suka nema za su samu ilimi akan haka sannan kuma su ma mata kamar da suka sani yanzu takobin ya kusan koma hannun mata wato mu ban maza da kube don haka mata su yi kokari su ga cewa inda duk ake wannan bita gaskiya cewa ba su iya a su yi kokari su samu halarta ire-iren wa'annan taro domin za su samu ilimi sannan kuma za su samu hanyoyi na bunƙasa sana'o'in su a cikin gidaje
madalla masu sauraron mu anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin a madadin wakilai murar Amurka da ke Sokoto Maryam Atu Muhammad da Solomon Abu da Tubahiro Diodone da suka taimaka da sauti ne Salo Garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya
kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
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 amma ba bi sa shashanci ba kana ba bi sa sakarci ba kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
ka tuna yanda ka sami kuɗin ka ka ja wuya ka sami kuɗin ka to je ka kashe su da hanya mai kyau
kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ka kashe shi ta hanya mai kyau
kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
a kashe su da hanya mai kyau
kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
malam din cinikin da kake to wuya shi da dadin shi in ka sami kuɗin ka taza inda kai ne ya fada su je ka kashe su da hanya mai kyau
kuɗi a kashe su da hanya mai kyau
ko ni alhaji sanikin waka inna yi waka kyakkyawa na sami kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba a sakarci sai in kashe su da hanya mai kyau